إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو بيجين هيا جوجة رمضان شكرا من زمان صلى الله عليه وسلم شكرا جبور الحديث وجود الثلاثين لبقي الله سبحانه وتعالى يا قدر لا يورني زوا أن اللوك الشيء هنا بوديا جليس سبحانه وتعالى يا قدر حتى وما وانا مصلى الشيء mai albarka wanda yake cikin jami'ar mallakar jihar Gombe wato Gombe State University da ake takaitawa da cewa CSU. Yawanci an saba karatu a wannan masallaci musamman idan irin wannan wata ya zo. Yawanci an saba yin karatu ana karanta Alkur'ani gurgurdan abin da Allah subhanahu wata'ala ya bada dama, sannan ana fassarawa gwargwadon a yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da iko tare da dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma da komawa zuwa ga littattafan magabata da bayanansu wajen fassara ayoyin Alkur'ani. Kusan shekara guda bara an yi karatu irin wannan a wannan masallaci, sannan kuma an ci gaba da karatu har Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu daidai wannan lokaci. Yanzu kuma Allah ya sa wata ya zo muna raye, shi wata Ramadan ya zo muna raye, duk da cewa wasu daga cikin bayin Allah ba su zama suna raye ba, ko da kuwa cewa bara suna nan a raye. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe su. An yi watanni goma sha, an yi wata goma sha ɗaya, yanzu ana na sha biyu daga Ramadan zuwa Ramadan ɗin yanzu. Wannan ya nuna an yi tsawon tafiya wanda babu wanda ya san cewa zai iya kawowa yanzu, sai shi Allah subhanahu wata'ala ya san cewa waɗanda suke nan yanzu za su kawo yanzu. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sa muna cikin rayayyu waɗanda kuma Allah ya tsakara suna cikin waɗanda suke zama a wurin da ake karanta Alkur'ani ko ake fassarawa ko ake bayani a kan abin da ya shafi ayoyin Allah. Wannan zaɓi ne daga Allah ya ba ka ikon kasancewa cikin irin wannan wurin zama. Babban abu kuma na ƙalubale shi ne yin abin da mutum yake yi yana yi domin Allah ko saɓanin haka. Idan mutum yana yi domin Allah ya ci nasara, muna fatan Allah ya samu yi domin Allah. To kasancewar wata Ramadan ne, sannan kuma ayyuka an saba da karatun Alkur'ani da fassarawa musamman a wannan masallaci, a inda aka tsaya a karatu bara bayan Ramadan ya wuce an ci gaba da yin karatu sati-sati, sannan kuma aka tura akan karatun da aka saba yi a wannan Ramadan. daga karatu da ake yi sati sati din daga tsaya zuwa yanzu za a ci gaba daga gurin da aka tsaya shi ne insha Allah ta'ala za a ci gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi albishir ga al'ummarsa waɗanda suka yi za'a suka samu kansu cikin waɗanda suke zama a masallaci suna karanta littafin Allah suna jiratar littafin Allah cewa za su samu falala masu yawa. Majtama qaumun fi baiti min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa ghashiyatuhum ar-rahmah wa kuma illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa habbatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man indah aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Mutane ba za su haɗu a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba suna karanta littafin Allah suna jiratansa tsakaninsu face nutsuwa ta soba a kansu daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala, sannan rahamar Allah za ta rufe su, sannan a mala'iku za su kewaye su, kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ambace su cikin mutanensa na musamman. To a cikin wannan addu'a a wannan masallaci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun rubuta waɗannan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Karanta Al-Qur'ani a wannan watan shine babban aiki bayan azumi. Ana so a yi azumi a wannan wata kamar yadda kowa ya sani. Mafi mutum aiki bayan wannan musamman a ini na Ramadan babu abin da ya kai karatun Al-Qur'ani, domin shine afdalul zikr. Kitabullah, karanta littafin Allah a wannan wata mai albarka yana da muhimmanci sosai. Sannan tsayuwar dare salloli na lafiya a cikin dararen wannan wata yana da muhimmanci sosai, domin yana sa mutum ya samu ƴancawa daga wuta zuwa aljanna, kuma yana sa mutum ya samu gafara daga dukkan zunuban da suka gabata nasa. Don haka mu yi kokari cikin ayyukan alheri a wannan wata mai albarka. Yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yin sadaka da kyauta, bayar da kyaututtuka da sadaka ga dangi da sauran makwabta da ƴan uwa, yana daga cikin muhimman ayyuka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ajwa da mayaqul, ya kasance ajwa da nas, wa kana ajwa da mayaqul fi ramadan, kamar da Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ajwa da nas, ya bi mutane kyauta, amma yana yawaita kyaututtuka a cikin watan Ramadan sama da sauran watanni. Yana yawaita kyaututtuka karimul mursala, kamar yadda iska take yaɗa ruwa, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaɗa sadaka da kyauta. To ana buƙatar mu musulmai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari rayuwarmu zuwa wannan lokaci, mu yi amfani da wannan dama kafin lokaci ya gure. Karatu da muke muna karatu ne a cikin suratul A'raf, cikin littafin Allah suratul A'raf. Sannan mun tsaya aya ta 117, mun tsaya aya ta 116, za mu tashi aya ta 117 a cikin suratul A'raf insha Allahu ta'ala. Allah kaddara ana rama shi ma cikin rayuwa da lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun dawo, za ka za mu saurari ayoyin da zai karanta daga wannan ayoyi. Muna fatan Allah ya ba mu nasara, ya ba mu dacewa. Allah ya azurta mu da ikhlasu cikin karantawa da bayyanawa da duk abin da muke yi. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
نعم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Musa alayhi salam zuwa ga Fir'auna, Fir'auna yayi jayayya, sannan masu fada'i mala'u na mutanen Fir'auna, masu fada'i masu mulki na zamanin Fir'auna, mulki na kafirci da zalimi, suka ce wa Fir'auna a dakatar da annabi Musa da Harun, annabi Harun a dakatar da su a wani guri, a tattaro masu sihiri, aka tattaro masu sihiri aka yi shela daga manya-manyan birane zuwa ƙauyuka, daga ƙauyuka zuwa ƙananan ƙauyuka, dukkan sansanin mulkin Misra inda Fir'auna yake mulka, sai da aka tura shela. Da aka tura shela a cikin mutane za a zaɓo masu sihiri, wasu malaman tarihi suna cewa zai kai adadin mutum 1000 a cikinsu, a tantance a yi screening har sai an samu mutum 100, a cikin 100 a tantance a samu mutum 10, a cikinsu a tantance a ɗauko mutum 1 wanda ya fi kowa ƙwarewa, sannan duk wanda yake da labarin wani mai sihiri ya je ya gaya masa, a taho da shi ko a ina yake, ko a wani jeji yake, ko a wani ƙauye yake, ba wai sai wanda ya yi su ba, ba wai sai wanda ya yi Fir'auna ba, da wanda ya yi su, da wanda bai yi su ba, inda ya iya sihiri to a kawo shi kawai. Wannan ke nuna mulki na Fir'auna, duk da cewa azzalimi mulki ne, sannan kuma mulki ne na ta'addanci, amma duk da haka yana kula da ƙwarewa don mulkin da ya ci gaba. Wannan ke nuna masu mulki akwai buƙatar su lura da ƙwarewa, ba sai mutum ya yi su ba, kuma ba sai mutum yana da ubangida a gwamnati ba, inda ya cancanta ya dace, ko a wani ƙauye yake, ko ɗan gidan waye, ko ɗan talakawa ne, ko ɗan ina ne, in ya cancanta to a ɗauko shi a sa shi a guri, domin shi ne zai amfanar da al'umma, ko mulki ya ci gaba a samu kwanciyar hankali. Amma idan aka ce sai wane da wane kawai, to nan za a samu koma baya, za a ce sai wanda ya yi mu kawai, to za a samu koma baya. Saboda haka da wanda da yawa, in Allah ba ka mulki to duk sun zama naka, sai ka ci tausayin kowa, ka yi wa kowa adalci, domin a tattalin arzikin ƙasa ko na jiha ko na local government wannan na jama'a ne gaba ɗaya. Saboda haka ana buƙatar mai mulki ya kula da wannan, in ya karkace zuwa ga wani ɓangare to Allah zai tambaye shi ranar tashin alƙiyama. Masu mulki da suka yi adalci suna hannun daman Allah ranar tashin alƙiyama akan kujeru na musamman, domin mulki ba ƙaramin aiki ba ne. Mutum ya yi mulki ya yi adalci, sai yana da matsayi na musamman a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da shi sa Fir'auna da ke mulkin da gaske ta sai su gaba su ne a samu wanda ya ƙware, duk wanda ya san wanda yake su ne su a ɗauko shi, shi ne aka kawo su, aka tabbata lallai in dai sihiri ne to an kure shi, aka kawo su, aka daidaita su, aka da to bismillah. Lokacin da suka zo suka ce a su yanzu sun san za su yi abin da ya kamata, kuma abin da suka ƙware a kai ne, kuma a zamanin annabi Musa alaihi salam wanda ya ƙware da sihiri shi ne gwani, abin da ake takama da shi a wancan lokacin shi ne sihiri. Sai suka ce a muna da wani abu da za a ba mu na musamman na haƙƙinmu idan muka tara muka ci nasara. A nan kaga haƙƙi ne na duk wani wanda yake aiki ƙarƙashin hukuma, in yana da wani haƙƙi nasa ya tantance ya tambaya, in kuma ya tambaya ya yi laifi ba, sannan ya tantance hukuma ta kula da haƙƙinsa ta bashi. Wannan shi zai kawo zaman lafiya, zai kawo kwanciyar hankali, zai kawo nutsuwa. Shi yasa sai masu sihiri suka ce suna da wani abu da za a ba su. Fir'auna kuma da ke yana buƙatar lallai mulkinsa ya ɗore, kuma yana buƙatar lallai in mulkinsa ya ɗore ya ci gaba da cewa shi ne yake gudanar da mulki. Sai ce masa ina ai suna da lada na musamman, wani gidin ba wato wani abu mai tsoka za a ba su. Sannan bayan wannan daga lokacin da suka ci nasara sun zama su ne makusata Fir'auna. Daga wannan matsayi wato ma'ana in za a naɗa ministoci to su ne, in za a naɗa kaza su ne, ma'ana yawanci idan mutum yana mulki in ya zo naɗe-naɗe ya lura da cewa suwaye tsakani da Allah so suke ya ci gaba mulkin da ya ɗore, suwaye tsakani da Allah so suke a yi abin da ya dace, tun da suke tare da shi jure ci ba har bayan ya ci to nan su suka dace a ba su in an kyautata zato gare su. Su kuma talakawa suna nan suna ta'addu'a kamar yadda muke yi, Allah subhanahu wa ta'ala zaɓa mana ko kwamishinoni ko ministoci ko wane ne, Allah ka sa a ba wa na ƙware a naɗa na ƙware. Su kuma masu mulki su rayuwa wanda suka san cewa sun san manufofinsu, sun san irin muradunsu, sun san irin aƙidar da suke da shi wajen ciyar da ƙasa gaba. Domin in suka yi zaɓen cikin da suka ba wayansu daban, to za su iya cin kafa su, su nusa abin da suke da yi. Don haka wannan ma masu wani ya kamata su lura da irin wa'innan. Saboda haka shi da aula ya ce, in dai kuka kara da shi, kuka ci nasara, to ku ne fa na kusa da shi. Ma'ana duk wani yaƙi na ɗaya shi abin da suka ce. Wannan ke nuna waɗanda aka yi gwagwarmaya da su suna da kyakkyawan manufa irin na wanda yake takara tare da su. To idan suka ci, su suka fi cancantar su zama sun samu su rike guri musamman in suna da kyakkyawar manufa da shirin adalci da shirin jin tsoron Allah cikin abin da za su gudanar. Don haka Fir'auna ya gaya musu wannan, yi musu alishir da wannan. To shi ne fa suka tsaya kai da fata, suka watsa abin da suka watsa na fili. Wani zai saki igiya, idan ya saki igiya sai a ga guguwa ta tashi ko a ga ruwa ya malalo. Annabi Musa da Annabi Haruna su kadai kawai suna kanta wa'annan. Wanda idan ya saki wannan abu sai a ga dutse, wani sai ga macizai, wani sai a ga abubuwa na ban tsoro da bala'i. Wani a ga wani irin halitta wanda ba a san wace irin halitta ba ne, ta doso Annabi Musa, shi kuma Annabi Musa ga sanda a hannunsa, wanda ya saba kiwo da ita. Annabi Musa har sai da ya ɗan razana, fa aujasa innahu kifatan Musa. A wata aya ta suratul Taha, Annabi Musa alayhi salam sai doni abuna faduwan gaba, ina Allah subhanahu wataala yace wa auhayna ila Musa, sai muka yi wahayi zuwa ga Annabi Musa, an alqi asa, sake sandarka, zai fadda ita kawai a ƙasa, ba wani abu da zaki, a alqi asa, sake ta, zai fadda ita a ƙasa. Annabi Musa ma'ana sai Allah subhanahu wataala yace baki zahiya, ba a ce sai ya sake ba, da aka ce wa auhayna ila Musa an alqi asa, ma'anar maganar shi ne fa’alƙaha sai ya sake ta. Da haka akwai takalirin an alƙi asa fa’alƙaha sai ya sake ta. Daga jin umarnin kawai sai ya ji umarnin Allah. Da Allah ya ce masa sake sandar ta sai ya sake. Kai za iya tankanku ma ya a fito. Sai ga sandar tana haɗe duk abin da suka aiwatar na sihiri da ruba ido da hayaniya wanda suka zo da shi na tsare-tsaren canfe-canfe da tsare-tsare. Babu wani abu da sandar take wulgawa a kansa, face ta haɗe kuma ta fito a suran baki. Idan ta zo gurin ruwa inda aka yi siri ya zama kogi, sai ta yi wuri, kawai sai ka kogin babu shi ya shiga cikin ta. Sai ta zo gurin guguwa sai ta yi wuri, sai ka babu shi ya shiga ta haɗe. Sai ta zo gurin maciji ɗan uwanta sai ta haɗe, haka ta rinka yi. Alhaji Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce babu wani abu na halittar sihiri da suka yi. Ko ƙarami ko babba wacce wannan maciziya da Annabi Musa ya sake take wulgawa a kansa, ba sai ta haɗe shi gaba da tana haɗewa tana yiwo kansu, komai haɗe shi take tana yiwo kansu. Fir'auna yana can ana masa fadanci, ga masu siri sun jeru sau-sau, shugabansu yana gaba, sai ta musu ku aika abin da muke da shi na siri, kowa ya sake nasa. Ina Annabi Musa shi kuma Allah ne ce masa ya sake abin da yake, don haka da ya sake nasa shi kuma mu'jiza ce ba su yi ba. Don haka ta rinka haɗewa, ta rinka haɗewa. Allah subhanahu wa ta'ala ce fa waqa'a al-haqq, sai gaskiya ta au wa batala ma kanu ya'malu, abin da suka kasance suna aikatawa na sihiri sai zama ƙarya, ya bayyana cewa ƙarya ne sai lalace, sai zama ba shi da tasiri. Allah subhanahu wa ta'ala ce fa hunibu hunalika, sai aka rinjaye lokacin da su suka sake sihiri. Annabi Musa ya ce mu'jiza ayar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ce fa hunibu hunalika, sai aka rinjaye su nan take wanqalabu saghiri, sai suka juya suna kaskantattu, suka tabbata cewa babu nasara da tsire da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lokacin da wato sihiri ya tabbata cewa ƙarya ne, shugaban masu sihiri ya ce kai wannan abu ba sihiri ba ne, ya ce wallahi inda sihiri ne da mun rinjaye shi, domin babu wani sauran sihiri da ya saura a doron ƙasa a wannan yankin face mun zo da shi, ko babu wani gwanin sihiri da ya saura face mun zo da shi. Kuma in dai abu sihiri ne to mun riga mun koye a sihiri, in dai masana sihiri ne an tara su a ɓangaren Fir'auna. Wannan al'amari ba sihiri ba ne. Abinda nake ba ku shawari da shugaban masu sihiri, yace abinda yake ba su shawari su yi imani da wannan abin da Annabin nan ya zo da shi, wannan Annabin Allah ne. To anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ulqiya as-sahara sajidin, shikenan
farkon abin da za su kare wa kaskanci ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mutum ya shimfiɗa goshinsa, ya shimfiɗa goshinsa da fiskarsa a ƙasa, yana mai sujjada ga Allah. Shi ke da magana ta kai mutum ya nuna komawarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai suka yi fati suna sujjada, sai da suka yi sujjada ƙasa suka ce amanna bi rabbil alamin, mun yi imani da ubangijin talibai. A ranar suka gane shi Fir'auna ba ubangijin talibai ba ne, tare da cewa ya ce ana rabbukumul a'la, ina magana ta kare sun tabbata maganar ta ƙarya ce. Sai suka ce amanna bi rabbil alamin, da suna tawayniya wa Fir'auna. Fir'auna ko ba shi ne halitta halitta ba, ba shi halitta sama ba, ba shi halitta ƙasa ba, ba shi halitta dukkan halitta ba. Don haka suka ce amanna, mun yi imani bi rabbil alamin, da mahaliccin halitta shi ne ubangijin halitta. Al'alam kullu ma su Allah, duk wani abun da yake halittar sa aka yi wannan alam. Don suka ce amanna bi rabbil alamin, ashe ma'ana duk abun da ka gani alam, wato daga cikin alam yana nuni ne, shi zama ka bace shi alam. Alam ma'ana wata alama da take nuni zuwa ga wani abu, wani abu take nuni zuwa ga shi, zuwa ga abun da yake cewa shi ya samar da ita. Shi ba ki cewa ku kunce shi da wu ayatin da dukkan ala annahu wahid, cikin duk abun da kai nuni akwai aya da take nuni cewa Allah shi kadai yake. Don ka suka gane cewa lalle sama da ƙasa halittar Allah ne, Annabi Musa dan sakon Allah ne, suwa halittar Allah ne, Fir'auna ba halittar Allah ne, Allah ne ya halicce su. Shi suka ce amanna bi rabbil alamin, kar Fir'auna ya kasa ganewa da suka sake bayani. Da farko warkiyar sarar sajidi suka yi sujjada, sujjada zai iya daukar Fir'auna ya dauka cewa shi suka yi sujjada. Talakawa za su iya tsammani cewa wani sabon salo ne na sihiri lokacin da suka yi sujjada ne, da suka yi nutuki bil lisan. Da can lokacin da suka yi sujjada zukatansu sun yi imani, sun cika da aqida cewa Allah kadai ya dace a bautawa. Amma akwai bukatar annutuku bil lisan, i'tiqadun bil qalb, annutuku bil lisan, sannan al'amal bil jawari. Wannan su ne abubuwa guda uku. Na farko mutum ya kudurta a zuciya ba abun bautawa sai kadai Allah subhanahu wa ta'ala. Za ku sun yi wannan shirya suka faɗi sujjada. To amma saura magana don mutane su gane, suka ce amanna bi rabbil alamin, mun yi imani da Allah ubangijin talibai. Sauran duk wanda suke kudurta suka ce cewa a ji wannan sujjadan ta Allah ce ba ta Fir'auna ba ne, ko ba sihiri ba ne, ko ba sabon salo ba ne da sihiri. Fir'auna kuma da ya fi cewa amanna bi rabbil alamin, da kuma yana ikirarin cewa ana rabbukumul a'la. To saboda haka sai masu yi suka ƙara bayani, sai suka ce rabbi Musa wa Harun, ba fa muna nufin Fir'auna ba ne, a'a rabbi Musa wa Harun, mun yi imani da ubangijin Musa wa Harun, da ubangijin Harun. A lokacin suka gane cewa a masu iri wasu sun biya da Musa ke da Fir'auna bai ce komai ba, sai dai sun ce rabbi Musa wa Harun, ubangijin Musa da Haruna, wato shine Allah guda ɗaya wanda ya halicci Musa, ya halicci Haruna, ya halicce mu, ya halicci sama, ya halicci ƙasa, ya aiko Annabi Musa da aya. Don haka da shi muka yi imani. A nan ne Fir'auna ya gane cewa wannan su ban ran da shi, magana ta ɓaci. Su aka yi tsammani za su kara da Annabi Musa su gama da shi, babu wanda zai iya tinkarar Annabi Musa sai su. To yanzu kuma su din masu yi imani, to sai yaya?
قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.
قال فرعون، سيد فرعون يجري آمنتم به كن إيماني لشيء قبل أن آذن لكم ثم ممكن إذنكم كن إيماني لشيء وكن إيماني لشيء إن هذا لمكر، wannan ba komai bane face makirci. makircin kuka shirya, dama can makircin kuka shirya, makarci muhu fil madinati, wanda kuka shirya wannan makircin a Madina, a wannan gari, a wannan birnin makirci kuka shirya, kuka shirya wa garin makirci, kuka shirya wa mulkin garin makirci, kuka shirya wa masu mulkin ma makirci. Inna hadha la makrun makartu muhu fil madina. Daga kun shirya wa talakawa makirci, kun shirya wa masu mulki makirci, kun shirya wa mulkin garin makirci. Kuma tun asali ma makirci ne kun kulla baki ne guda nan dusa. Ka duba ma zaɓo su aka rinka yi a ƙauyuka Annabi Musa bai taɓa sane su ba, alayhi salam. Amma yanzu da ƙarya ta ƙare sai Fir'auna ya shiga buɗe-buɗe. A ce inna hadha la makrun makartu muhu fil madina. Litukhriju minha ahlaha. Kun ya kare kawai don ku cinta mutanen garin daga garin, ya zama ku kuma kun maye garin, mulki ya koma gurin ku. Duk me mulki abun da baya so shine ka taɓa mulkinsa. Me mulki baya son bore. Shi yasa in ana da'awa aka ce a ware masu mulki wajen uslubin kiransu, ma'ana in za a yi musu nasiha ki sai a je a same su a gaya musu. In kai ba za ka iya ba sai ka tura wanda zai iya, ba dole ba ne sai ka je, in wani ya je kawai ya wadatar. Kuma in ka je kai ba sai ka zo ka gaya wa jama'a ba, don in ka zo ka gaya wa jama'a ka ce na je na same shi baya sallah a cikin jam'i, ko kuma na same shi baya zuwa janaza, ba a zuwa taron kaza da shi, baya aikin addini, shi ne na je na masa bayani. Ya gamsu kuma lallai ya yadda daga yanzu za ku rinka gani zai rinka kaza, in ya ji labari da oke dama ake a wani to in na je ma yanzu mutane za su gane cewa don shi na je ba don Allah ba, saboda haka na fasa. Daga ranar kuma zai zama gaba da wannan mai dawa, zai zama gaba da shi, zai zama shirye-shirye daban-daban. Wani tashi in ya gaba shi ba zai yi ba ce ya shirya masa wasu bukata kuma ta jawo shi a jiki, sai a jawo shi a jiki. A sa shi a kwamitin kaza, a sa shi a kaza, a sa shi a kaza, in duk ya zame shi sai gaba, in kuma bai zame ba to kuma al'amari ya lalace. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara wa mutane yadda za su ba wani tsoro, ba wani kwaɗayi, ba wani abu, kawai manhaji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manhaji salatul umma, manhaji ahli sunnati wal jama'a, shi ne munasabatu ulati umuri cikin usulubin da ya dace. A je a yi musu bayani, ba dole sai ka je ba, ko ba sai ka faɗa ba in ka je, ba wani bukata, saboda ba don kowa kake ba don Allah kake yi. Amma yanzu na masallaci kan ba duk kun zo mun jaru ba, muna ta yi ala sujja ku tashi jikin ku abuna ni muna ta gaisa muna ta abuna jan mun juna da sauransu. Amma wanda yake da mulki shi zai faɗa ba duk gari na saurara, shi zai ce yanzu in yace gobe a rufe kasuwanni sai an yi shara a gida suke nan, amma mu bai mun gwada nan za a gida ko ba za a gida ba, za a gida. Wani zai ce kunjoni a can university yana bada umarnin kana gida, wani daga ranar ma zai zuwa ranar zai fita inda baya shi, ranar da zai to. Amma idan mai mulki ne wannan ka'ida ce, Allah ne ya musu nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, to da kace Allah ya ba su wannan dama su duk mu'amalance su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalance su, domin mai don addini ya ci gaba. Sai za Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sulthanan nasira. Waj'al li min ladunka sulthanan nasira shine in aka yi sa'a wanda yake rike da muƙami ya gane addini yake sauraron ku, to ya da addinin musulunci da taimakon musulunci da taimakon al'umma da za ku yi, wallahi sai Allah ne ya sani. Saboda me kun ba su kuma kuna gaya wa mutane ba, kawai iya ta cikin ku da shi, ko ta waya ne ake magana, a ko ta hanyar wakilai ne, ko ta hanyar abun nan, amma ya gane su a idan dai a taimaki addini wannan shi ne, a yi kaza shi ne, ya fahimci wannan, ya gane wannan, ko imani ya shiga zuciyarsa shi kenan. Duk abin da aka ce a yi na yaɗa addini zai ce ya ba da gurbaya a je a yi, don ya san ba cutarwa ba cuta cikin addini musulunci. Saboda haka kullum a gane manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a gane manhajin salaful umma, salafu abuna aqidatu ahli sunnati wal jamaa, kullum a gane a san abin da ya kamata a yi. Shi yasa Annabi Musa da Harun sun tsaya tsayin daka domin Allah ne ya aiko su, ba gudu ba da baya. Waɗannan su kuma sun yi imani, suka ce sun yi imani da Rabbi Musa wa Harun. Fir'auna ya ce to inna hadha la makrun makartumuhu fil madina. Duk ne mulki in yaga ka dan shirya wani abu to shi kawai kidansa akan kai, sai ta yawo lafiya lafiya, ba wani abu ba damuwa, a bace mulkin sa ko ku yi addinin kuna ta abu na niku in ya fahimce ku yayi kokari a cikin a fadin lillahi alhamdu ba sai kuma yayi wasu abun nan shikenan girma ma yake zo eh ku ba shi girma shikenan matakar da yayi marce ku da sabon Allah ba in yau marce ku da sabon Allah wala sama wala na amma kuna jura da addinin ku nan ban gon sallallahu hakkum wa azum hakku haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka Allah subhanahu wataala yace fir'aun yake bada magana cewa qabla an anzala lakum inna hadha la makru bil madinati bi tukhriju minha ahla fa sawfa ta'lamu da sanu da ku za ku gani zan yi magani ka san mai mulki ire ya baci yana bukata shi ya yaye ne haka fir'aun balle ma mulki ne na fir'aun nan tsafar girman kai da ta'addin da zalunci da jaji duk da cewa yana yin abubuwa da sai ilimi don ba fir'auna yana da matukar basira a tauratin kanta sai dai karanta bai san ta kuma duk abu da yake cikin basira fir'auna mai matukar basira ne kai kusan masu mulkin da mutanen da ba sa sa jahiliya kan shugabanci me basira ce ba ko me basira akan mulki ne sai ku duba mulki me tace a ba ku duba irin mulki da duk wani ne mulki kana tarihin sada in ya tashi zalunci za ku san cewa cikakken azzalumi amma ba ku da basira yake zalunci kuma haka suka dinga yi a yanzu ne kawai za ka abu ne in aka yi hayaniya sai mutane kawai su sa kowa mulki mulki abun tsada ne mai basira ake sawa wanda zai yi aiki wanda shi ne yadda tsarin mulki za ka fi ra'auna ya ce kwaso ba jalabu za ku sani da wukar sai an na aidiyaku wani karanta yadda da wukar sai an na aidiyaku wa arzulatun min khilafi yace tabbas wannan lafin tarantsuwa ne ba wai ya rantsa da girman Allah don girmama Allah ba don lokaci yana tsakiyar tsagawa amma lafazin abin da ya dace a yi amfani da shi a larabcin Qur'ani shine abin da zamu gane karfin maganar sa shine Allah ya yi amfani da lamu da kuma nunin tauke la uqatti anna aydiyakum tabbas wallahi ba makawa sai na sassare hannuwan wa arjulakum sai na sassare kafafuwan min khilafi a kai kai ce hannun dama kafar hagu ko kafar hagu ko kafar dama hannun hagu haka yadda zai sassare tsafar gitsiya wata ayuwa mutu haka karewar azaba kenan idan aka bar mutum da hannun dama kafan dama sai yawanci idan mutum ya rasa hannu to yawanci basiran hannun da karfin hannun yana dawowa gefen da ya hannu to idan gefe guda ne aka kare to nan gefen yana da karfi sama da in aka gitse da gebe ma'ana idan ya rasa hannu sai zama sai kafar ta koma kafar hagu ya rasa hannun hagu amma yana da kafar hagu amma kuma an sare an kafar dama hannun dama ba zai ba shi karfi na inda a ce hannun hagu yana nan tefin kafar hagu ba wani mummunan mugunta ya shirya shi ta yi laukasi an na aidiyakun wa arzulakun min khilafi kai bayan haka ba summa la usalli bannakum ajma'in sannan wallahi tabbas sai na tsire ajma'in gaba daya baya son ko daya ko dai ba zai rage kaga asalin masu mulkin da suna da zuciya suna da ƙarfi idan mutum yayi adawa da su to in suka watsar da shi watsarwa suke yi nagari amma yanzu idan mutum yayi adawa da mai mulki a irin zamanin mu ne yanzu ƙarshen da in ba ya haɗa kai da wannan abokin gaban ba zai ci nasara ba idan a masu mulkin da ƙarya ne masu mulkin da ba sa wannan suna da zuciya a tsaye suke sannan wanda ya yi adawa kuma ada har abada ko mai mulkin zai ba shi mulkin ya maye in dai tsarin mulkin wannan za a tafi shi ko baya karba in dai shi dan adawa ne ba irin na yanzuwa da an yi wuta wuta kawai suka jace wani ya yi jikan su wani ma ya yi jikan su wani ma ya yi jikan su don shirin yake nan ina adawa take ga kan kai yake nan ba aƙida ya zama da suke cewa demokaradiyya ba su da aƙidanta ai ko su zuwa wani yanzu ga dai Amerika wani an gayyace shi a mulkin da gwamnatin da ba su iya su bace ta kafa wallahi baya karba dan yana cewa shi ba muradin sa ake so a kare da wannan jami'ar amma a Najeriya kai mutum yanzu na ake adawa da shi yau ba ake zabe da shi gobe kuma ya yi adawa ya yi diga to sai ne ko kuma shirme ba aqida abun kawai dama bukata sai kawai bukata ba ta samu wato yanzu kuma ina za a samu bukata kita na kawai bukatar kansa ne sai zagaya kuma yana ta kokarin da Allah ayi kokari a hada ni da shi ko ta waya ba ayi waya ayi waya in matsala ta da shi baya daga waya to baya daga waya me yasa kai in ba mutuwar zuciya waya to zaka ta waya ka sai baka daga baya daga waya ka zama mai zuciya kai wa mutane kirki wayan karatu Qur'ani wayan karatu Qur'ani in baka daga sai ka ji ana cewa malam baka daga waya ka je kai inda ba daga waya saboda haka lalle masu wurin da take kirki yan adawun ma take kirki kusa kawai su da kawai ba wani munafurci ba wani molo-molo ba wani abubuwa ba maula kawai in mutum bai samu wato ya tunde samu gaban sa kawai sai kama ya rike iya abu da zai ci har iya abu da zai ci irin sa turawa suka gada amma mu ina sai mu ce dan ji kawai ya sai kuma Allah ya kiyaye don haka Allah kuma Fir'aun ne ke cewa kuma da musulmi ban da ajma'i ko dai ba dai ne ba tunda sun yi gaba da shi yake nan bari ya tsire su gaba daya na'am
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا علينا صبرا وتوفنا مسلمين
كذوب إيمان يا رب سنجم ما إيمان إيمان يهدفك إيمان يدبع واني واناج إيمان يدبع جاء دبع يا أكانتا إيمان يهدفك يا سنية دا الله شيني الله يبين جوا أولا سيسوك كتسي با واني واسا با منافرك ba wani koyi koyi a da gaske suke yin abin da suke ba idan zamanin mu bai a ji tsoron a samu abin da za a samu kar a rasa a kar a rasa matsayi shi kana an fasa imani ko kuma an rage imani ko kuma a faɗi magana a can a zo a canja a can to wannan ba zo da wannan magana ɗaya ne kawai imani imani da tun da su da safe alhaji ibn kabir rahimahu allah ta'ala yake cewa ku duba imani bayan allah nan da su da safe suna gaba da ayar Allah suna gaba da manzon Allah yanzu da yamma sun wayi gari suna goyon baya 100% ga imani da Allah suna masu tsayuwa da imani suna masu goyon bayan manzon Allah da ka suka ce kalu suka ce inna ila rabbina munqalibun lallai mu da ma ka sani ila rabbina munqalibun da ma tun mu kawai masu fuskanta ne zuwa ga Allah za mu mutu ko yau ko gobe dama in kace kace mu za ka yi to dama a gidan mu mun san kawai za mu duba imani ba yanzu nan kai imani cinye da wani inna ila rabbina munqalibun dama tun shi mu mun riga mun san cewa masu komawa ga Allah ne tarauci bai ta kwana a wani jarrabawa bai ta kwana ba za a sake kuma kawo wani kudi daga gurin Fir'auna su raba ba da sun yi gulman sai kuma su raba a sun yi gaba da shi yanzu kuma an kawo wani kudi su raba a tura musu wani kudi a wannan lokacin su karba babu wallahi sun imani da Allah ba abin da suke so ko duniya za ta kare a wannan ranar sun yarda sun ce inna ila rabbina munqalibun mu lallai mun san cewa masu komawa zuwa ga Allah ne don ba abin da muke jira وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا ba komai yasa zaka mana azaba ba komai yasa kake jin haushin mu ba komai yasa ka dau mataki akan mu ba sai don kawai mun yi imani bi ayati rabbina da ayoyin Allah mahaliccin mu lamma ja'atna lokacin da ayoyin suka zo mana rabbana ya Allah afrigh alaina sabra zubo mana kwaranyo mana afrigh suka ce kwaranyo mana zubo mana alaina akan mu sabran hakuri ya Allah ba mu hakuri mu jajirce mu ne kar zafin radadin azabtarwa ya sa mu koma da baya yasa idan kana tantance imani lokacin da kaga ana raba kudi ana tura wa mutane ba account din su ko ana rabawa amma kudin haramun ko kudin cin hanci ko za ɗaya kusa to ana rabawa wallahi roki Allah ya baka hakuri ka jajirce roki Allah ya baka hakuri ka jure kar a ɗebo kudin talakawa kana zagin shugabanni sun ɗebi kudin talakawa in za ɗaya zo kuma a raba kai ma a kawo a baka ka karba me amfani da ba kudin talakawa ba in dan takara ne wanda ba a mulki yake ba ya zo ya baka to nan kuma cin hanci ne wai dan cin hanci cin hanci ne ya baka don ka zabe shi in kuma wanda yake kan mulki ne ba kudin aljihun sai zo yake baka ba mafi yawa ba kudin aljihun sai yake baka ba saboda haka me yasa zaka karba ka roki Allah a kuri in ya jarrabe ka da talauci akan imani ka duba waɗannan yana ce musu sai da ya gaya musu abin da zai musu, zai yanke kafansu ta dama ko misali kafansu ta hagu ko da hannunsu na dama ko kafansu ta dama da hannunsu na hagu, zai yi musu wannan. Sannan bayan wannan ya ce zai tsire su gaba daya, amma mai suke cewa ba gudu ba ja da baya, amma bari su nemi taimakon Allah. Da haka duk abin da kake nemi taimakon Allah, suka ce rabbana ya ubangiji mu afriga alaina sabran wa tawaffana muslimin, ya Allah ka daure mu muna musulmai, musulunci na gaskiya, suna masu mika wuya ga Allah ba ja da baya, ba kwaɗayin duniya, ba wani fasawa don wai talauci, kar ka fasa don talauci, kar ka fasa don wahala, kar ka fasa don rashin aiki, kar ka fasa don rashin aure, kar ka fasa duk abin da kake jin cewa wai kalubale ne, bari ka rage imani domin sa, wallahi kar ka bari, ka roki Allah sabaki ka tsaya akan imani. In Allah ya kawo wadata fa lillahi alhamdu, in Allah ya baka iyalin asiri daya a iya abin da Allah ya baka. Ba sai mutane sun ce gogara da kuɗi ko baka da kuɗi, wannan ba shi ne ba. Ran da za a tsaya bainal awwalina wal akhirina, za a tsaya gaban Allah a ce Allah ya daga darajar ka kai imani ka shiga aljanna, nan ne kake nasara. Don ka roki Allah ta baki sai ka ce rabbana afrig alaina sabran, kar zafin radadin azaba ya sa su ja da baya, sai su koma ga Allah. Wa tawaffana muslimin, na.
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
Allah subhanahu wataala ce wa qala al mala'u min qaumi fir'auna, masu fada aji lokacin da wayannan masu dama suke yi da safe suna masu iri yanzu sun zo masu imani da suka faɗi waɗannan maganganu, sai fir'auna cikin sa ya mutu ya yi shiru, ka san duk mai mulki kamar yadda kowane mutum in aka ba shi mulki za ka samu an hore masa wata baiwa, ana hore masa wata baiwa ta basira. Yanzu misali mai mulki rashin baccinsa in ka kwatanta da naka za ka yi mamaki, yaushe da abu kaza da abu kaza shi yake cewa ai kaza, shi yake cewa kaza, shi yake cewa kaza, karfe nawa yake bacci, karfe nawa yake ganawa da jama'a, karfe nawa yake gudanar da wannan abubuwan, za ka yi mamaki. Sai ka ga baccin sa ɗan ƙalila ne kuma ya ishe shi, kullum yana da lafiya, kar ana ta walwala da shi, cin abinci yaushe yake yi za ka yi mamaki, iyalansa ƴaƴansa yaushe yake haɗuwa da su za ka yi mamaki. Amma ko yana nan lafiya kalau suna nan suna mu'amala da shi, ba za ka ga wani abu nasu da ya canja da naka ba. To haka in aka ba mu kuɓuri, to idan kuma mai mulki yana kan mulki, duk lokacin da aka fuskanto da wani abu wanda zai iya masa matsala, to sai ya karaya, duk mai mulki sai ya karaya, kuma sai ya ji cewa kai ya kamata a san yadda za a yi. To amma na ƙasa waɗanda suke jinsa suna fita ina ranke daɗe wane, yanzu ranke daɗe a babu wani kawai ko ga mutanen fir'a mutanen Bilkis ba haka suka ce mata, lokacin da kewayen da Bilkis suke zaune farfajiyanta ko ƙwaro baya iya shiga wurin, kuma gadonta ba a taɓa samun mai mulki wanda ke da faɗan gado na zinari na ado irin wannan gadon ba, tana kwance a gadon ta yi rigingine hudu huda da ya kawo saƙo tsuntsu ne ba, ga wasiƙa a bakinsa da ya kawo saƙon da ya zo ya zauna ya shigo gurin ba su ankara ba, shugaban tsaro wanda yake kula da wannan gurin bai san lokacin da hudu huda ya shigo ba, hudu huda da ya zo kafin ya ajiye mata wasiƙa sai da ya kalli gadon ya ga girman gadon ya ga irin mulkin gadon, bayan ya ga irin tsaron da ake da shi ya kalli faɗin gadon, kasan da ya koma gurin Annabi Sulaiman ma ai bayan ya ba da labari irin abu da su fitar ya ba da labarin wannan gado, to shi yasa da ya dawo ya kawo wasiƙa ya haɗa kai malaman tarihi, akwai yawanci tarihi akwai Isra'iliya da sauransu wanda malaman tafsiri suka kawo a cikin tafsiri, ya haɗa kai da wani hudu hudu ɗan uwansa wanda ke cikin tawagarta, lokacin da ya zo ya sake kallonta ya tashi sai ajiye wasiƙan a kan ƙasan ƙirjinta, da ya ajiye wannan wasiƙan sai ya sake komawa ya zauna, kuma sai yana sauraren yanzu mai za su yana koye a wani guri ba tare da suna ganin sa ba, lokacin da ta farka duk ba masu gadin waje ba su ma an kawo wannan wasiƙan ba, kira sai ta gaje su ta kira su gaba da cikin su jigo ta ta inni ulqiya ilayya ulqiya domin kudu kudu da yazo sai wasiƙan yayi akan kasan kirbinta yana sakewa sai kuma tin sai buya inde sun ture ba amma Allah ya bashi wannan sai kine wanda yake zuwa ya tattaka guri a gane cewa akwai ruwa ko akwai ruwa ina geologist ina yan geologist nan su ne to yana nan kure ga dole ga su sanin ni kada da kar in fasa abun nan kare da cigarwa da tsayu yana nan eh da geology da geography duba wa da gani ba yan jan biyu wani to da yake ba ya koma ya makale yana kallon su sai kira da inni ulqiya ilayhi kitabun karim sai aka bude innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal malau aftuni fi amr ma kuntu kafiatan amran hatta tashhadu sai da ne za ku ba da shawari me ya kamata a yi ita abun da yake ba da mamaki ba ta bayyana musu komai da yake cikin zuciyarta ba abun da yake ba da mamaki shine duk tsaron su nan da su hikimar su nan ya aka yi ba wani abu ne a bakin jan aka ba aka ce shigarwa mai mulki ba a kawai akan kirjinta ita ce ba ta ba su labarin yanzu ulqiya ilayhi kitabun karim kaga kita da suke tana da basira sai tana ga gaskiya akwai matsala sai suka ina da take musu afuni da amri ma ku suka ka tan amran hadda ta shahu me mulki kuma kin yi cikakken mai basira to ba cewa zai ku je ku yi kaza ba a wanda ake jin cewa su ne masu mulki waɗanda su ne commissiononi ko ministoci ko waye waye ko yan majalisa sai a kira su ya ce to ga abin da ya faru ne kuke kaza a yi kafin ya fadi nasa ya kamata ya ji nasu sai ta ce me kuke kaza a yi da tana alu kuwati wa ulu ba'sin shadid fal amru ilay fanzuri ma za ta'murin zuwa ba mu yanda muke ci da kai duk duniya an san ba inda muke tinkara ba ce mun gama da wuri kana jin su sai suka gama fada sai kala sai ta ce inna al muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yafalu in ba masu mulkin nan sun kai masu mulki ba wallahi wanda ya aiko wasiƙan nan har aka zo aka jefa a ƙasan kitila kai akwai magana wannan in muka tinkare shi zai gama da amma ni kuma ga shawari na bari ku ji abin da ya kamata yi wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanabiratun bima yarji'u al-mursal sai bai ni yanzu abin da nake gani bari a tura masa kyauta za mu ga yan saƙon ne za su dawo da shi ma'ana duk ƙasar da shugabanninta suke kwarɓan cin hanci wallahi za a ci su da yaki wannan shine bayanin girgis wa inni mursilatun ilayhim fi hadiyatin fanaziratun bima yarji'u al-mursalun duk ƙasar da shugabanninta suke cin hanci to in dai aka tinkare su da yaki kowane irin barazana wallahi ba su ci maganin sa kowane mai so da cin hanci can sai ce to bari mu tura musu kyauta mu gani dauke da tura musu kyauta annabi sulaiman ya kashe kyauta bai kashe kyauta ba sai da irji inai fala ne na atiyan nan bijuluji la kibala na hum biha wala nukhrijan lahum minha azillatan wa musalim ko ma mu tura kyauta da kon dinai malaman tarihi akwai isra'iliya da yawa ba ina ga mu la tasihu ahyanan kuma sahiha sai aka ba su turu-turu na zinari a kai wa shugaban kasa wajen aiko wannan wasiƙa abunan mene tubali na zinari haka aka taho da shi da ya gani ya ce a ko da kuka zo da su irje idan falana a shiyan nan bijiro ki laƙi wa lalau ku koma da wannan kyautar kowa ya koma yadda ka ɗauko da kwanta koma da ita kamar yanzu ya sa in aka ce ga an cin hanci ka ce a ba ruwa na ku koma da shi ka san ba wani abu ne ku ne manyan gari ko kuma ku ne muke so mu abunan ku matasa ne so da ka ku zo ku abunan wallahi wannan ba wani kudi ba karka ji tsoro wannan wani dan abunan ne kawai insani ne aka ce mu kawo maka kuma mu yanzu ya zamu in kace mu koma da shi ma ya zamu yanzu ne zamu je mu kai mata an ce mu abunan kaza kawai to ka bada namba account din ka kawai ba wani matsala kike nan sai a to in aka tura in kika karba matsala ta faru Allah ya kiyaye wasu fitanashin sani suke karba domin yaudara ake wasu kuma kawai rashin koshin zuci Allah ya kiyaye ko dukanmu nan ba mu fi karfin mu karba ba sai in Allah ya kiyaye to da ka roki Allah sabaki a roki Allah kariya domin Allah subhanahu wataala kare darajar mu da abin da ba za mu iya ba da ka Nabi Sulaiman ya koma da kyauta to tunda aka koma da kyauta ta san cewa wallahi ba za su yi nasara kan Sulaiman idan bai inda ta gane ba to abin da muke faɗa anan shine wa ma taqimu minna illa an amanna bi ayati wa qala al mala'u min qaumi fir'auna lokacin da fir'auna ya kareya so da bayani da masu yi suka yi ya dan yi kaman turusakan nan kaman zai fasa abin da zai mutu a ina su wa'annan na fadar sai suka ce a tazaru Musa wa qaumahu yanzu kyale Musa za ka yi da mutanensa wa yazaraka ajibtu fil ard sai suna barna a bayan kasa yanzu kyale Musa da Fir'auna sai kyale Musa da mutanensa za ka yi sai suna barna a bayan kasa wa yazaraka wa alihataka shi ko ya kyale ka da kai da ababen bautawanka kai mu gaskiya mu yadda ba maganar sassauci wa Musa da mutane da gaskiya ba mu ba mu yadda ba shi ba zai karaya kaga sun da sun tayar da kaga ba zai fadi ba kenan sai dai a to inda haka ne kam gaskiya maganar ku gaskiya ce kenan aliha dinnan da suka ce wa yazaraka wa aliha taka Allah yake bada labari malamai sun yi sabani wajen menene alihan Fir'auna wasu malamai suka ce saniya ne shanu yake bautawa in aka samu saniya kyakkyawa mai kifa mai kyau to sai Fir'auna ya fara bauta mata sai wasu mutane cewa a rinka bauta mata wasu malamai suka ce a aliyan Fir'auna a gidansa yake akwai wani gunki da yake bautawa kullum sai ya je ya bauta mata wasu malamai suka ce a aliyan Fir'auna su ne wani abu da ya rataya a wuyansa idan lokacin bauta ya yi sai cire shi daga wuyan nasa sai bauta mata kuma sai sake dauka ya rataya wasu malamai ko suka ce a shi kansa Fir'auna din yana jin cewa shi ma abun bauta ne to amma shi ma abun bauta ne amma ya karɓi wahayi daga gurin wannan wanda ya sa cewa shi ne abun bauta to kace ya suka ce a tazaru Musa wa qaumahu li yusfidu fil ardi wa yazraka wa alihataka bijale kai da ababin bautanka daga nan kuma sai suka tare masa da suka kara injiza shi kara sai sai sanukatiru abuna ka duba ba da fa zai bi amfani shi sanu katilu bai ce ba sanaka tulu abu na'u ba inda ya ce sanaka tulu abu na'u ayya ka sauki ya ce sanaka tulu abu na'u za mu kace abu na ƴaƴansu maza za mu kace ƴaƴansu maza ko da ka dan ya kama ya kace to shi kenan amma sai ce sanu katilu abu na'u kaga tafa'ala ala wazni tafa'ala sanu katilu da sanu za mu rinka kashewa za mu kakkashe daya bayan daya mu rinka kashe su kenan daya bayan daya sai mu kare shi ne ma'anar sanu katilu yayi shi da karfi za mu rinka kashewa daya bayan daya sai mu kare shi duk yaya na miji na banu Isra'ila sai an yanka su an gama su wala tahyi nisa'u za mu rayar da matan su ga gawo su a rayi mata ba wanda za su wa inna fawqahum qahirun kuma lallai mu fawqahum game da su wa'inda mutanen qahirun muna da rinjaye kar ku ga cewa sun yi imani da shi sun yi sirri a mu yanzu ba magana sirri za a ciyo da shi ba a wa inna fawqahum qahirun kawai za mu zo musu ne mu rubuce su za a yi wannan shine abin da Fir'auna ya faɗa daga su annabi Musa alaihi salam sai ya rarrashi mutanensa wanda insha Allah ta'ala nuna lokacin yayi za mu dakata nan insha Allah ta'ala muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba da yadda annabi Musa yake rarrashi mutane yake gaya musu maganganun da ya dace wanda dukkan mutum musulmi wanda yake cikin rayuwa a yau irin wannan wasiya da annabi Musa yake wa mutanen sa za ku ji irin ayoyin da yadda suka faru da yadda abubuwa suke rayuwa gudana in kun kwatanta su da rayuwar mu a yau wallahi in mun dau wasiyar da annabi Musa yake wa mutanen sa irin wannan wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'ummar sa irin wannan wasiya khulafa'ur rashidin suka yi wa al'ummar ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka mu yi amfani da ita hakuri da duriya kar talauci ya sa ka fada cikin lalacewa kar ka fada cikin cin haramu kar ka fada cikin sabon Allah kar ka fada cikin yin abubuwa kar ka fada cikin shirka ko don neman mulki ko don neman jari ko don neman matsayi ko don neman aiki ko don neman wani abu na abun duniya duk kar kai wani za mu ga wasu yoyi in sha Allah ta'ala muna rayu yadda annabi Musa alaihi salam yake ga mutanen sa wanda mu ma muke da bukatuwa zuwa ga aiki da waɗannan abubuwa musamman a lokacin da muke rayuwa a rayuwar mu ta yau wanda suke cike da fitintiru da jarrabawoyi daban-daban muna fatan Allah ya samu dace Allah ya gafarta mana kurakuranmu ya kawar mana da dukkan fitintiru ya ba mu ikon tsayuwa bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam. wanda gidansu suke fama da jarraba Allah subhanahu wataala ya kawo musu sauki sannan dukkan kowa da abin da ya ambata wanda suke neman aiki Allah subhanahu wataala ya alƙinta su da ayyuka na alkhairi wanda suke rubuta jarrabawa Allah ya ba su nasara cikin jarrabawoyin su masu rubuta waye lebo Allah ya ba su nasara cikin jarrabawoyin su haka nan masu jarrabawoyi a makaranti daban-daban Allah ya ba su nasara musulman mana ƙwarai yan kasuwa musulman ƙwarai masu nufin alkhairi Allah ya taimake su cikin kasuwancin su masu sana'o'i da masu ayyuka masu musulmai na ƙwarai masu aikin alkhairi Allah ya taimake su ya bunƙasa su arzikin su dukan mu gaba ɗaya Allah ya azurta mu ta inda ba mu tsammani Allah ya azurta mu da halal ya nesanta mu da haram ya azurta mu da kana'a cikin abin da ya ba mu ya yi albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da ni'ima a gidajen mu da albarka a gidajen mu ya shirya da zuriyar mu da iyalan mu ya tabbatar da digadigan mu duka haddan alqur'ani da riko da ayoyin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da aiki da su Allah kuwa ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu da hada mu da su cikin da nasu da wuri Allah ya fassa mu cikin kaburburan su ya haskaka mu cikin kaburburan su wadanda kuma suke raye cikin iyaye Allah subhanahu wataala ya karfafa su ya tabbatar da mu da su akan imani in rayuwar mu ta zo karshe Allah ya daura mu cikin imani abinda Allah yake rabawa a wannan wata mai albarka musamman a wannan rana mai albarka a wannan yammaci mai albarka Allah subhanahu wataala ya samu na da babban rabo a cikin ta Allah ya samu na daga cikin da Allah ya yanta su a cikin wannan wata rana mai albarka iyayen mu Allah ya yanta su a cikin wannan rana mai albarka iyalan mu da zuriyar mu Allah ya samu na daga cikin yanta su a wannan rana mai albarka kowa a cikin mu da irin bukatun da yake da ita ta duniya da lahira Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya raba mu da musulmi da musulmi ya yi mana kariya cikin da ba ma tsammani Allah ya ɗaukaka addinin musulunci ya haɓaka da addinin musulunci a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki ɗaya Allah ya kawo mana nutsuwa da haɓakan tattalin arziki a wannan gari mai albarka da sauran garuruwan musulmai baki ɗaya Allah ya saukar mana da ni'imarsa a wannan ƙasa tamu ba mu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kamar sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولينا لما تحب وترضى وأيده يا رب العالمين على ما يكون خيرا لنا ولرعيته إنك على كل شيء قدير وما ذلك عليك بالعزيز يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل علينا بركة من عندك في بيوتنا وفي أنفسنا وفي أطفالنا وذرياتنا وأهلنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا إنك على كل شيء قدير واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمة ومغفرة وعتق من النار فارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك